sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu muke rine tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 19 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Baballe da kanun labarai.
Hajiya Talata a ƙasar Isra'ila ta kai hare-hare ta jiragen sama da dama a yankin zirin Gaza, yayin da mayakan Falasina suka harba rokoki zuwa Isra'ila, wanda ya kashe wasu ma'aikata 'yan ƙasar Thailand biyu a wani kamfani. Daraktar hukumar kula da cutuka masu yaduwa ta Amurka, Rachel Walensky, ta faɗa jiya Talata cewa Amurka ta kama hanyar fita daga annoba. Tana cewa a kwanaki 7 na baya-bayan nan adadin waɗanda suke kamuwa da mutuwa na COVID-19 ya yi ƙasa sosai tun lokacin da annobar ta ɓarke. Firaministan Spain ya tafi yankin ƙasar mallakin Spain da ke arewacin Afirka ta jirgin sama jiya Talata, don ya magance rigimar kwararowar bakin haure tsakanin Spain da makwabciyarta Morocco.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin Najeriya sau uku a jihar Neja.
Muna taya iyalansu ta'aziyya, muna musu jaje, Allah ya ji kansu. Amma wannan ba zai samu da daraba, za mu ci gaba da abubuwan da muke yi saboda mu tabbatar an samu tsaro a jihar Neja.
Shugaba Buhari ya aike wa Majalisar Dokokin Najeriya wata takardar neman izinin sake karɓar bashin dalar Amurka biliyan 6.18 domin samun kudaden aiwatar da kasafin kuɗin bana.
A halin gaskiya, matsayinmu da ɗaliban ilimi akan falon tattalin arziki, mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwar ma ƙasar matsala nan gaba.
Kungiyoyin manyan addinai a Najeriya sun yi Allah wadai da asarar rayuka da ake samu a rikicin tsakanin Isra'ila da Falastinu. Bayan haka, Murtala Faruk Sanyin na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata a ƙasar Isra'ila ta kai hare-hare ta jiragen sama da dama a yankin zirin Gaza, yayin da mayakan Falasina suka harba rokoki zuwa Isra'ila, wanda ya kashe wasu ma'aikata 'yan ƙasar Thailand biyu a wani kamfani, sannan ya jikkata wasu mutum 7 a ci gaba da tashin hankali da ke faruwa, wanda aka shafe sama da mako guda ana yi. Harin na Isra'ila ya rushe wani ginin bene mai hawa 6 da ke dauke da shagunan littattafai da cibiyoyin ilimi da jami'ar Musulunci da wasu sauran kwalejoji da ake amfani da su, wanda ya bar burbushin kankara da yawa. Ana iya ganin tilin tebura da kujerun ofis da littattafai da kuma wayoyin kwamfuta a cikin tarkacen, yayin da mazauna ginin suke neman kayayyakinsu. Isra'ila ta gargaɗe su tun kafin ta kai musu harin, wanda ya tilasta musu suka tsere zuwa ƙasan ginin da yake da duhu. Babu rahoton asarar rai. Daraktar hukumar kula da cutuka masu yaduwa ta Amurka, Rachel Walensky, ta faɗa jiya Talata cewa Amurka ta kama hanyar fita daga annoba. Tana cewa a kwanaki 7 na baya-bayan nan adadin waɗanda suke kamuwa da mutuwa na COVID-19 ya yi ƙasa sosai tun lokacin da annobar ta ɓarke. Yayin wani jawabi da kwamitin yaƙi da COVID-19 na fadar White House ya yi, Walensky ta ce alƙaliman baya-bayan nan sun nuna ya kamata dukkanmu mu taka tsantsan yayin da muke kyakkyawan fata. Babban mai ba da shawara kan COVID-19 a fadar White House, Andy Salabit, ya ƙara da labari mai daɗi. Ya ce adadin waɗanda suke kamuwa a makon da ya gabata ya yi ƙasa a dukkan jihohi 50 na Amurka, kuma a karon farko tun da aka fuskanci ɓarkewar annobar. Yayin da adadin yin rigakafi yake tafiya a hankali, Walensky ta ce Amurka za ta ci gaba da yi wa mutum miliyan 1.5 zuwa miliyan 2 rigakafin duk rana. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firaministan Spain ya tafi yankin ƙasar mallakin Spain da ke arewacin Afirka ta jirgin sama jiya Talata, don ya magance rigimar kwararowar bakin haure tsakanin Spain da makwabciyarta Morocco, bayan da bakin haure wajen 6,000 suka kwararo ta kan iyaka. Spain ta girke sojoji da ƙarin 'yan sanda don su fatattaki ɗimbin mutane da ke ƙoƙarin ƙetare shinge daga Morocco zuwa ɗan ƙaramin yankin ƙasar mallakin Spain, bayan kutsawar da ɗimbin bakin haure suka yi a ranar Litinin. An samu wasu fayafayen bidiyo da ke nuna yadda sojojin Morocco suka ta bude kofofin tsaro don bakin hauren su samu shiga cikin birnin mai tashar jirgin ruwa mallakin Spain din. Wannan kwararowar bakin hauren haka kwatsam wata babbar matsala ce ga Spain da Turai, a cewar Prime Minister Pedro Sanchez a wani jawabinsa da aka yada ga kasar ta gidan talabijin kafin ya tashi zuwa Ceuta da Melilla, wani yanki kuma mallakin Spain da ke iyaka da Morocco.
An jima kaɗan Baballe zai kawo sauran labaran duniya. To amma kafin nan, hukumomin jihar Neja sun ce za su ci gaba da ɗaukar ƙwararren matakan tsaro a cikin jihar. Sai dai waɗannan kalaman na zuwa ne yayin da wasu 'yan bindiga suka kai hari akan sojojin Najeriya suka kashe mutane uku a cikin sojojin. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An kashe wasu sojojin Najeriya guda uku a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa maharan sun auka wani kamfanin aikin hanya ne mallakar wasu 'yan kasar China da ke ƙauyen Liballi a ƙaramar hukumar Magama a cikin daren Litinin wayewar garin Talata. Kamar yadda shugaban ƙaramar hukumar ta Magama Honorable Sipiano Yahaya Ibeto ya yi ƙarin bayani.
Shi ainihin security da ke kamfanin wanda na je na sama lokacin da abin ya samu ya faru ya ce mini ana gaya mai cewa mutanen nan ga su nan za su zo wurin nan. Yadda tashi kawai ya tsora ga sun kawo sun kewaye kamfanin. To daga nan kawai suka kama halbe-halbe suna halbi. Nan dai a take ni wanda na gani a idona akwai security guda biyu da suka kashe, sannan akwai wasu yara na yaran Fulanin. To muna expecting barayi ne ba barayi bane, amma a dukkan alaman da mu ya bamu cewa yaran ba barayi bane don har suna da masara cikin buhu kamar za a je ai naka.
A wani taron manema labarai bayan kammala wani taro akan matsalar tsaro a jihar Niger da yammacin Talatan nan, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya tabbatar da kashe waɗannan sojoji.
Sojoji ku saraka aikun su jiya a hannun barayi 'yan bindiga. Muna taya yalon su ta'aziyya, muna musu jaji, Allah ya ji kansu, amma wannan ba zai samu da dare ba, za mu ci gaba da abubuwan da muke yi saboda mu tabbatar an samu tsaro a jihar Neja.
A halin da yake ciki dai, gwamna Abubakar Sani Bello ya ce sun samu nasarar mayar da wasu 'yan gudun hijira zuwa garuruwa bayan lafawar al'amura, kuma sun ɗauki mataki da ya kamata don ba su kariya ta yadda za su yi noma cikin natsuwa.
Musamman a ƙananan hukumomi kamar Shiloro, Munya da Mariga, akalla akwai ƙauyuka kamar kusan 30 wanda mutane da suka hijira suna koma gidajensu. Gwamnatin tarayya kuma muna jinjina mata ta aiko mana agaji kwaya da gaske, za ku ga sojoji da yawa a gari da kuma an kawo ƙarin 'yan sanda wanda ko ina yanzu akwai jami'an tsaro. Ba ma fatan a sake samu mu samu kanmu cikin wannan hali kuma, amma insha Allah muna ganin cewa mutane za su koma gonakinsu, za su koma gidajensu, za su yi noma bana yanda ya kamata.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Baballe dauke da sauran labaran duniya.
Yayin da ya rage kasa da watanni biyu kafin fara bikin bude wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na Olympic a Tokyo, wata babbar kungiyar likitocin Japan tana kira da a soke wasannin saboda karin sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a yanzu. Kungiyar likitoci ta Tokyo ta aika buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga Prime Minister Yoshihide Suga ranar Litinin, tana gargaɗin cewa asibitocin babban birnin kasar Japan sun cika makil kuma kusan ba su da wani wuri da ya rage. Kungiyar da take wakiltar kimanin likitoci 6,000 da asibitoci ta buƙaci Suga da ya gamsar da kwamitin Olympic na ƙasa da ƙasa cewa gudanar da wasannin zai kasance mai wahala kuma ya kamata a dakatar da shi. Wannan ƙaruwar da ake samu a yanzu ta janyo hukumomi sanya Tokyo da sauran larduna da dama a ƙarƙashin dokar ta ɓaci, lamarin da ya haifar da buƙatar jama'a na soke gasar ta Olympic wacce aka shirya za a fara a ranar 23 ga watan Yuli bayan da aka dakatar na shekara ɗaya saboda annobar coronavirus. Kasar China ta sake yunkurowa a diplomasiyance wajen taimakawa a samu kawo ƙarshen tashin hankalin Afghanistan. Tana mai cewa a shirye take ta ɗau nauyin tattaunawar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi a Afghanistan. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya tattauna ta wayar tarho kan batun da samun zaman lafiya da takwaran aikinsa na Afghanistan Muhammad Hanif Atmar da kuma mai bayar da shawara ga kasar ta fuskar tsaro Hamdullah Muhib a cewar jami'an kasashen biyu. China na dada damuwa cewa janyo sojojin Amurka da NATO daga Afghanistan na iya jefa makwabciyar ta wadda tashin hankali ya daidaita cikin rudani da kuma zama wata tungar masu tsatsauran ra'ayin addini.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari ya aike wa Majalisar Dokokin Najeriya wata takardar neman izini na sake karɓo bashin dalar Amurka biliyan 6.18 daga kasashen waje da manyan cibiyoyin hada-hadar kudade na duniya domin wai a samu kudaden da za a aiwatar da kasafin kuɗin bana. To sai dai magoya bayan shugaban kasar a majalisar dattawa sun ce ba bashi bane, za a cike gibin kasafin kuɗin ne. To ko menene wannan yake nufi? Ga wakilin sashen Hausa Madina Dauda da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta hada mana.
Letter from Mr. President, dear distinguished Senate President, request for the resolution for the implementation of the new external borrowing.
Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawal kenan yake karanta wasiƙar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar domin neman izinin ƙara ciwo bashin dalar Amurka biliyan 6.1 domin ya aiwatar da kasafin kuɗin bana. Kasafin kuɗin na bana dai ya samu gibin naira trillion 5.6 kuma kasafin ya gini ne akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur dalar Amurka 45, sannan a canjin naira 1 zuwa dala kuma an canza dalar Amurka 1 kan naira 379 ne. Idan aka canza yawan wannan kuɗi na dalar Amurka biliyan 6.1 zai kama naira trillion 2 da naira biliyan 343 kenan. Sanata Muhammad Sani Musa ya yi bayanin hujjojin ɗaukan bashin inda ya nazari yana cewa
abinda ke gabanmu shine ya za mu tsora ma talakan Najeriya abinci a kan tebur dinsa, ya za a yi manoma su koma su samu taki su koma noma, ya za mu yi mu samu tsaro a ƙasa, ya za mu yi mu gyara hanyoyinmu, ya za mu yi mu gyara railway dinmu, ya za mu yi ƴan makarantu da muke da shi mu gyara su. Ai magana kenan, ya za mu yi asibitocinmu mu gyara. Shi an magana, ba magana wai basu suka dole a ci bashi.
Amma ga kwararre a fannin tattalin arziki a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Professor Muntaka Usman yana ganin ko a halin kaka cin bashi ba alheri bane ga kasar.
Inda basu suka nan da ake ci ana sa su a hanyoyin da za su tafiyar da tattalin arziki akan ko harkar ilimi ko harkar lafiya wanda za ya inganta tsarin cewa wasu kasashen ba su rika zuwa nan suna kawo kudaden su. To da wannan za a iya cewa za a iya, amma a halin gaskiya matsayinmu na ɗaliban ilimi akan fannin tattalin arziki mun san wannan bashi da ake ci zai haihuwar ma kasan matsala nan gaba.
To sai dai ga shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Yahaya Abdullahi Abubakar, waɗannan kuɗaɗe ba bashi bane, akwai amfanin su.
Lokacin da aka zo yin kasafin kuɗi na 2021 an zo an samu gibi daga kuɗin shiga na gwamnati da kuma kuɗin da ya kamata gwamnati ya kashe, an samu gibi na wajen kusan trillion 5. In ka duba trillion 5 din nan su ne za ka zo sun yi kusa da wannan 6 billion 6 wanda na dala wanda ka gani. Dole ko wani gibi dole sai ka samu hanyoyin da zaka cike wannan gibi. Yana cikin budget din 2021. Bashin da yanzu za a ciyo shine na cika wannan gibin na 2021, ba wai wani sabon bashi ne aka ciyo
ba. Idan ba a manta ba, ofishin kula da basussuka ya fitar da kididdiga cewa a yanzu haka ana bin Najeriya bashi har naira trillion 84 zuwa karshen shekarar bara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Har yau a tarayyar Najeriya, kungiyoyin manyan addinai a kasar sun yi Allah wadai game da asarar rayuka a rikici tsakanin kasar Isra'ila da Falasɗinawa, tare da kira ga shugaban kasar Muhammadu Buhari da kar ya bi sawun wasu kasashen duniya wurin nuna goyon baya ga wani bangare illa neman sulhu da zaman lafiya tsakani. Ga Shamsiyya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Wannan yunkuri na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da kai hare-hare da barin wuta da mabama-bamai a yankin na gabas ta tsakiya da sanadiyar asarar rayuka da zubar da jini na fararen hula, cikin wata sanarwa da kungiyar Kristocin Najeriya ta fitar da ke dauke da sa hannun sakatarenta Daramola Joseph Fadi. Ta yi kira tare da jan kunnen gwamnatin Najeriya da kar ta dauki mataki na rashin nuna goyon baya ga Isra'ila a takaddamar. Fasu Simon A.S. Doli shike zama tsohon shugaban matasa mabiya addinin Krista a Najeriya, kana shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya a yankin arewacin kasar.
A neman hanyar sulhu, abubuwan da ke faru a wuraren nan gaskiya ba mai kyau bane, kuma irin ake samun goyon baya daga wayansu kashashe suna taimaka ma wayansu a cikin su domin wannan yaki ta kara ci gaba gaskiya ba mai kyau bane. Muna roko gwamnatin tarayya da gwamnatin duniya gaba daya ta UN ta ga an kai ga karshen wannan rigima, domin abin gaskiya ya shafe kowa da kowa. Mutanen da ma ake kashe, musamman mata ne da yara kanana, wannan bai cancanta ba. Abin ya zama mana da damuwa kwarai da gaske.
A bangare guda, ita ma kungiyar tabbatar da yancin musulmi a Najeriya MURIC ta yi tura da Allah wadai game da harin da Yahudawan Isra'ila suka kai kan Falistinawa, da zuwa yanzu aka rasa rayukan mutane sama da 200, ta kuma danganta hakan da ayyukan ta'addanci da cin zarafin bil'adama. Cikin karkausar suka, shugaban kungiyar Professor Ishaq Akintola ya bayyana cewa tun somawar wannan rikici shi an kashe sama da mutum 200, mafi yawa daga cikin su yara da mata ne marasa karfi, kuma Isra'ila bata damu ba, duniya na kallo. Ga kuma karfin gwiwa a kalaman shugaban Amurka Joe Biden da ke nuna cewa Isra'ila tana da ikon kare kanta. Yace mu ɗan kungiyar MURIC mun yarda da a tattauna akan teburin sulhu, bamu yarda da wani tashin hankali ba, domin baya cikin ɗabi'unmu. Dole ne majalisar ɗinkin duniya ta fito ta sa baki kan wannan aika-aika da cin zarafi. Karshe Sheikh Abdullahi Balalo, shugaban kungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatul Sunna, ya yi kari da cewar
da haka duk mai adalci, duk mai son zaman lafiya, duk mai son gaskiya zai yi kira ga wannan ta'addanci da wuce gona da iri da zub da jini da Isra'ila ke yi, kowa ya kamata ya Allah wadai. Don haka mu a matsayinmu na musulmin Najeriya, a matsayinmu na waɗanda suke neman zaman lafiya, suke son a ba kowa haƙƙi, muna Allah wadai da irin abin da ainihin wato Yahudawa ƙasar Isra'ila take wa ainihin wato Falastinawa. Kuma muna fata a nemi ɗaukan mataki da gaggawa, domin Allah maɗaukakin sarki baya son zalunci. Addinin musulunci kullun yana ƙoƙarin kare haƙƙi na mai rauni. Gwamnatin musulunci an zauna da waɗanda ba musulmi ba, an kare musu martabarsu, an kare musu mutuncinsu. Su Yahudawa sun san tarihi, sun san irin adalcin da addinin musulunci ya yi musu.
Gwamnatin Najeriya dai ta buƙaci ɓangarorin biyu da su dakatar da wannan rikici da ke haifar da asarar rayuka da dukiyoyi. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Da Shamsiyya Hamza da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron dangane da kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta. Ko menene ra'ayin masu fashin baki akan lamarin? Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na daga cikin shugabannin kasashen da suka halarci babban taron ci gaban kasashen Afirka da aka gudanar a kasar Faransa a farkon makon nan. To sai dai kuma shugaba Buhari ya yi amfani da damar ziyarar, inda ya gudanar da wani zaman tattaunawa shi da takwaransa na kasar ta Faransa Emmanuel Macron kan batutuwa da dama da suka shafi dangantakar kasashen biyu, tare da mai da hankali akan babban kalubalen da kasar ta Najeriya ke fuskanta, wato sha'anin tsaro. To sai dai tun sa'ar da aka bada sanarwar cewa shugabannin biyu za su gana, 'yan Najeriya da dama da kuma musamman manazarta da masu fashin baki suka yi ta bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wannan lamari. yayin da wasu ke ganin cewa tuntuni ma ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta so tuntubar wasu manyan kasashe domin neman taimako akan yaki da matsalar tsaro da ke neman wargaza kasar. Wasu ko na nuna tababa akan kasar ta Faransa. Mai fashin baki akan siyasar duniya Professor Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto yana ganin cewa duk da korafin da ake yi akan kasar ta Faransa ai motsi ya fi labewa.
To na farko dai ka san ita Najeriya tana kewai da kasashe waɗanda yake renon Faransa ne. Sannan kuma ita Faransa ta yi tarbiyyar kasashen da ta rena yanda lalle lalle magana ta ita ke da karfi gare su. Tasiri ke gare su. Idan ka dubi Chad, ka dubi Niger, ka dubi Cameroon duk irin waɗannan abubuwa sha'anin tsaro din su ya shahe mu kware da gaske. Shi yasa kila shugaban kasa ke ganin cewa magana da shi wannan yana dan abin nan. To amma kuma da ma fa ka san ita Faransa da dai in ka dubi tarihin ta kusa da aka yakin basasa a Najeriya, ita tana goyon bayan Ujugu. Ba goyon bayan gwamnatin tarayya take ba, tana da wannan matsaloli kuma mu muna da wannan matsala da ita. Ladi al'amari ne na diplomasiya irin ta duniya. So dole ko da makiyinka dole sai ka yi ko da abin na taimaka maka samu zaman lafiya.
Amma wasu na ganin kamar ita kasar ta Faransa ita ce kanwa urgamin duk kusan rikicin da ke faruwa a kasashen nahiyar Afirka.
Ba wani sirrin kasa da zai zo shi faɗa musu watan in kasashen Turai da na Faransa da suka faɗa maka sirri in kasashen musu hankalinka ya tashi. Suna da sirri namu fiye da yanda kake zato. Sannan kuma gaba kura baya sai yaki. Kaka za ka yi. Babu yanda za ka yi in Faransa ta gitta Niger na mata biyayya, Cameroon na mata biyayya, Benin na mata biyayya, Chad na mata biyayya. Waɗannan wurare suna da muhimmanci game da abin da ya shafi tsaron mu. Kaka za ka yi koda kai ne a shugaban kasa. An sani, sun san mun sani, mu nuna musu, mu kuma mun san sun sani. Sannan kuma mu dawo gida mu shirya kanmu. Wannan shine muhimmanci. Da muna zaune lafiya mun shirya kanmu, tattalin arzikin mu ai shine a dauki da kuma kasashen da ake waye da mu da zamu yi babban tasiri. Amma saboda zalunci irin na shugabanci sai kasance girman da muke da shi sai ya tabarbare.
To wani tasiri ko kuma alfanu kake gani za a iya samu a wannan tattaunawar tasu dangane da abin da ya shafi matsalar tsaro a Najeriya?
To ni ina ganin kusan irin abin a ce kasan na sani kuma ni kuma na san ka sani. To ko irin wannan ido biyu aka yi, Faransa ta san Najeriya ta san irin rawar da take takawa game da wannan kasashe, mu ko mun sani. Wata siyasa ta duniya shine kada ka manta wannan bangare da muke samu matsala sosai wanda ya shafi jihar Borno nan ne ke da mai. Idan ka dubi Chad, ka dubi Cameroon, ka dubi Niger, ka dubi Najeriya, wannan bangare shi na da mai. Idan Najeriya ta samu zaman lafiya wannan wuri ta tono mai dinta da dimbin gas da take da shi a wurin nan, to waɗannan mutane su kuma nasu mai zai sha kashi za a wahala. To kuma dukiyar su ta karkashin ƙasa Faransa ke rike da shi. Don haka in ka duba duk al'amarin haka shi ke tattalin arziki shine wajen kokuwa na wane ne zai mallaki tattalin arziki da nasu bangare da namu bangare nan ne ai fitinar take. Wannan wuri ne mai arziki. Ba yanda za a ce ma akwai mai a Chad, akwai shi Cameroon, akwai shi Niger, a ce ma wannan bangare na Borno babu shi, akwai shi. Amma yadda duk aka ce an gino shi da gas din da yake da shi, to su kuma nasu ba zai tasiri irin wannan tasiri ba. To kuma nasu na karkashin Faransa ita ke cin gajiyarta. Duk da uranium din da ake haƙowa a Niger, kana jin suna kuka cewa Faransa ce ke cin gajiyarta inda take so. To don haka da wuya ka iya samun goyon baya na Faransa 100%. Sai dai a yi ta wayon wayo. Sun sani mun sani, dole mu yi da su, dole su yi da mu. A yi ta tafiya haka nan. Ai duk wannan matsalar shugabanci ne irin na Najeriya. Zalunci ne, rashawa ce. Ai ba don haka na ba, ita Najeriya da kasashen Turai suke bidatta su ma ya kawance da ita. Saboda tana da yawan mutane, tana da yawan kasuwa, tana da albarkatu na karkashin kasa, tana da fetur. Amma saboda shugabanci irin na 'yan siyasa da 'yan boko sun haɗa kai sun yi zalunci, sun kwashi dukiyar mutane, sun ciya ta ƙasa. Shi yasa za haka na faru mu babu zaman lahiya. Kuma yanzu kasashen na Turai suna muna kallon banza domin tare da su da kamfanin su ake haɗa kai ana wannan zamba.
To sai dai kuma masani halayya da zamantakewar dan adam Professor Tukur Muhammad Baba dan iyan mutum biyu yana ganin kamata yayin Najeriya ta ja tsawo a dangantakar ta da kasar Faransa, musamman a halin yanzu da take fuskantar babbar barazanar tabarbarewar tsaro a duk fadin kasar.
Na ɗaya dai ka san ina jin ni a nawa ganin ba wata munafukar kasa da take wa Afirka kasashen Afirka munakisa kaman kasar Faransa ya dade ya fi shekara 200 America Faransa tana tatsan Afirka har gobe suna yi tanyoyi da yawa tun ba ma kasashe da ta mallaka ba a lokacin mulkin mallaka kuma bayan haka kasar Faransa ita ce kasa ta Turawa da suka ki sake suka ki bawa yanci na zahiri ba wai yancin je kai ka ba da kasashen Afirka wannan kowa ya sani ya kamata mu nuna Faransa cewa dufa ana iya haduwa ayi mutuwan kasko a rasa don haka ni abinda nake so abinda zan yi farin cikin gani shine shugabannin mu sun zarewa America sun zarewa Faransa ido ko ta yaya ne abinda yake faruwa fa Faransa bata iya daurewa tana iya rushewa in ba da tattalin arziki da sauransu da suke a Afirka ba lokaci yayi da zamu zare musu ido kaman yadda aka zare duk wani mai mulkin mallaka a Afirka anyi a Afirka ta kudu anyi a Angola anyi a Mozambique anyi a Namibia ya kamata mu fito da wasu matakai da zamu gargadiri Faransa ko kuyi kaza ko mu kuma zamu yi kaza don haka mu da muke kasa ba wani abu ne da yawa da zamu yi asara ba ku da kuke sama ku Faransa ku za ku yi asara abinda ni zan so na ga shugabannin mu sun gaya wa Faransa kenan kuma ina so na jaddada cewa duk fa wani alkawari da ta yi na taimakawa da rashin katsalanda da sauransu shugabannin mu za su dauki abinda dan gishiri su nuna wa Faransa cewa sai sun gani a kar ba alkawari ba ba giringirin ba ta yi mai inji malam Bahaushe kuma mu nuna musu cewa muna shakkan alkawarinsu don haka in ba mun ga sun aiwatar da abubuwa da zai zo daidai da mu abinda mutanen mu muke so ba za mu yarda da su ba kuma muna iya ramawa ta hanyoyi namu da mu koda a durkushe muke muna da hanyoyi da za mu rama shugabannin mu su nuna musu haka kar ka manta abinda suka yi lokacin yakin basasan Najeriya an gama amma da aka gama yakin basasan duk da rashin jin dadinsu duk da goyon baya da suka bawa yan tawaye ba kasar ina jin da ta ci moriyan zaman lafiya a Najeriya kaman Faransa kamfanonin su na nan na mai kamfanonin su na motoci kamfanonin su na da yawa sun zo suna nan suna ci gaba da zaman su a kasar nan suna tatsewa suna riba suna tafiya da shi duk fa wani abu da kasar Faransa take samu a kasashen mulkin mallaka da ta yi na Afirka ta yamma bai kai duk an dunkula shi bai kai abin da suke samu Najeriya ba don haka ban ga dalilin da za su tsaya suna mana munakisa ba ban ga dalilin da za su jawo mana tashin hankali kashe-kashe da sauransu ba ba su da dalili in ba munafurcin tura mulkin mallaka wanda kamar yadda na nuna Faransa ta kasa yaye kanta daga wannan mulki na mallaka
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Cuba Hero Dodone ne da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla gaida da Sanyinna da haka ne kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
A jiya Talata a kasar Isra'ila ta kai hare-hare ta jiragen sama da dama a yankin zirin Gaza yayin da mayakan Palestinawa suka harba rokoki zuwa Isra'ila wanda ya kashe wasu ma'aikata 'yan kasar Thailand biyu a wani kamfani. Daraktar hukumar kula da cutuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky ta faɗa jiya Talata cewa Amurka ta kama hanyar fita daga annoba. Tana cewa a kwanaki 7 na baya-bayan nan adadin waɗanda suke kamuwa da mutuwa na COVID-19 ya yi ƙasa sosai tun lokacin da annobar ta ɓarke. Prime Minister Spain ya tafi yankin ƙasar mallakin Spain da ke arewacin Afirka ta jirgin sama jiya Talata don ya magance rigimar kwararowar bakin haure tsakanin Spain da makwabciyarta Morocco.
To masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga mai martaba sarkin zangon Kumasi, Sultan Umar Faruk Sa'id, da hakimin Yalwa Alhaji Sa'alu Maso Kano na rasuwar jarban Kumasi, Alhaji Bala Huzairu Maso Kano a wannan makon, wanda za yi addu'arsa a gobe Alhamis da safe idan Allah ya kai mu anguwar Accra Town. to Allah ji kansa da rahama da sauran magabata baki daya. Yanzu amadadin Muhammadu Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Judoni wanda ya bada umurni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakub Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.